الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wataala da dukkan wani dangi ne yabo amma mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 21 ga watan Rajab shekara ta 2438 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 18 ga watan hudu shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatu bahawiyya na Sheikhul Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad al-Bahawi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kukan ciki baya warware ar wallah an gane ku yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada a cikin hadisi ingantacce manzo Allah yace idan ɗayan ku yaji cikin sa ya kuka al'amarin yarkita gare shi ya kasa gane cewa shin iska ta fita daga jikin sa ko bata fita ba manzo Allah yace kada ya yanke sallah sai ya ji ƙarin fitar iskar ko kuma ya ji warin ta don haka a takaice kukan ciki baya warware ar wallah shine yake cewa idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alayhi sai yake cewa fala yakhrujanna min almasjid hatta yastami'a sawtan aw yajida rihan aw kama qala idan dayan ku yaji wani abu a cikin jikin sa ya koka al'amarin ya rikita gare shi ya kasa gane cewa iska ce ta fita ko bata fita ba manzo Allah yace kada ya fita daga cikin masallaci ma'ana kada ya yanke sallah sai ya ji ƙarin fitar ta ko kuma ya ji warin na'am kawarji akwai su har yau akwai su kwarai idan aka ce kawarji wata jama'a ce wadda ta fulla tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tushen su shine wannan wanda ake kiran shi zulqu'ay saratil yamani wanda ya faɗi wata magana mummuna game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya raba ganima ta yakin Hunayn a lokacin nan sai yake faɗa cewa hazihi qismatun ma udila fiha wa ma urida biha wajhullah yace wannan rabo da aka yi yace ba a yi adalci ba a cikin sa yace kuma ba a yi shi dan Allah ba domin a ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ganima ta yakin Hunayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fifita wasu jama'a akan wasu an gane ko saboda wasu hikimomi domin babu san rai babu san zuciya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yi to akwai hikima muna iya gano hikimar muna iya kasa ganowa abin da ya zama wajibi akan mu me kauya mu zama tura kumi da akala kamar yadda Ubangiji ta'ala ke fada wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum da khiyaratu min amrihi kamar yadda ya fada kuma inna ma kana qaulan mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainakum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muqimun to shi ne ga an yi wannan rabu sai yake cewa habihi kismatu ma udida fiha yace wannan rabu ne wanda ba a yi adalci a cikin sa yace kuma wa ma urida biha wajhullah yace wannan rabu ba a yi dan Allah ba Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yaji wannan mummunar kalima sai rantsuwa da Allah yace sai ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baci hankalin sa ya tashi fuskar sa ta yi jajjawur tankar an kwaba lalle manzon Allah yake cewa faman ya'dil idza lam ya'dil Allah wa rasuluhu yace wane ne zai yi adalci in har Allah da manzonsa ba su yi adalci ba in har Allah da manzonsa ba su yi adalci ba wane ne yake yi adalci to wannan wanda ya faɗi wannan mummunar kalma Umar Allah ya kara masa yadda ya ce ya Rasulullahi ba ni izini na sare masa wuya manzon Allah ya ce kyale shi akwai yanashi waɗanda za su zo nan gaba to su ne suka kulla a zamanin Aliyu Allah ya kara masa yadda su ne khawarij ɗan tawaye musulunci kenan waɗanda suka kafirtar da dewa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kafirtar da Ali sun kafirtar da Muawiya da sauransu akwai kissa mai tsawo hadisi ne ingantacce tattaunawar da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda Allah ya kara musu yadda yi da su to wannan jama'a suna da kokari a wajen ibada illa kasancewar sun kauce ma manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje ta yanda zaka gane aqidar khawarij wato shine kafirtar da musulmi a sababin aikata babban laifi domin a aqidar khawarij idan kai zalunci ka kafirta in ƙarya kai ka kafirta in shan giya mutun yayi ya kafirta in zina yayi ya kafirta in kwace ya kafirta kuma in ya mutu akan haka bai tuwo ba suka ce makomar sa wuta ce zai dawoma a cikin ta shi kuwa aqidar ahlus sunna wal jamaa aikata laifi daga cikin manyan laifuka baya kafirtar da mutun ya fitar da shi daga cikin musulunci sai dai idan ya halittar in ya halittar da haka domin duk wanda ya halittar da haram wannan ya kafirta kuma a aqidar ahlus sunna wal jamaa duk wanda ya mutu akan wani laifi daga cikin manyan laifuka bai tuba ba to lamarin sa na ga Ubangiji subhanahu wataala tsakanin Allah da bawansa ko ba a shiga in Allah ya ga damar gafarta masa ya gafarta masa laifukansa in ya ga dama kuma ya azautar da shi gwargwadon laifinsa a ƙarshe ko kankantar imaninsa za a fitar da shi a kai shi aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma yana daga cikin aqidar khawarij wato shine fito na fito da shuwagabanni an gane ko fito na fito da shuwagabanni a yi ta zanga-zanga ana ta fadace-fadace wannan aqida ce ta khawarij ba aqidar ahlus sunna wal jamaa ba ce shugaba duk iya laifukansa a aqidar ahlus sunna wal jamaa ba a fito na fito da shi a inda yake halatta a yi fito na fito da shuwagabanni sai in kafircin shugaba ya tabbata kuma babu wata shubha nasi ne a bayyane wanda ya tabbatar da kafircinsa kuma shi ma sai ana da ƙarfin kawar da shi daga kujerar mulki sannan ya halatta a yi fito na fito da shi koda kafircinsa ya bayyana ya tabbata ya fito fili ku jama'a ta musulmi ba ku da ƙarfin da za ku kawar da shi daga wannan kujera to baya halatta ku yi fito na fito da shi saboda barnar da za ta biyo baya ta zubar da jinin al'umma dan haka dai a aqidar ahlus sunna wal jamaa duk abinda shuwagabanni suke yi na manya-manyan laifuka to wannan baya halittar da cewa a yi fito na fito da su za a yi musu da'a akan duk abin da bai saba ma Allah bai saba ma manzansa duk abin da ya saba ma Allah ko ya saba ma manzansa to baya halatta a yi musu da'a dan haka dai a takeice jama'a ce munharifa wanda ta kauce ma ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun dan yi takaitaccen bayani game da wato dangantar shi mawallafin littafin shi ne kenan Abu Ja'far Muhammad ibn Ahmad al-Fahawi sannan wato mun karanta wato kadan daga cikin abinda malam ya zo da shi na bayani game da aqidar ahlus sunna wal jamaa ba laifi insha Allah kenan zamu koma da baya kadan sannan mu dasa darasi ne yau akan qala al musannif rahimahullahu ta'ala naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi tawfiqillah إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ما لم الله يجي كنسا نافتا شوى نقول في توحيد الله ما لم يجي منافتا جمدا kadaita ubangiji subhanahu wata'ala game da duk abin da yake banta da shi domin idan aka ce at-tauhid a shar'anci shine ifradullah azza wa jalla bima yaqtasu bihi kadaita ubangiji subhanahu wata'ala game da abin da yake banta da shi shi ko tauhidi kamar yanda bayani ya gabata ya kasu kashi uku ko mu ce kashi uku ne ko mu ce nau'i uku ne farko shine tauhidin rububiyya na biyu tauhidin uluhiyya na uku tauhidin asma'i was sifat idan aka ce tauhidin rububiyya shine ifradullahi azza wa jalla bi af'alihi kadaita ubangiji subhanahu wata'ala game da ayyukansa misali daga cikin ayyukan ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya kadaita da shi akwai halittar halittu akwai kashewa akwai rayuwa akwai azurtawa akwai talautawa akwai janyo amfani akwai iji tsanani ko yayi shi akwai saukar da ruwa daga cikin gizagizai sannan akwai fitar da zurrai daga cikin ƙasa sannan akwai tada alkiyama kowa a sakauta masa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa ta duniya wannan a takaice in aka ce tauhidin rububiyya kenan kadaita Allah subhanahu wata'ala game da ayyukansa kaga halittar halittu abu ne wanda Allah yake banci kansa da shi ba wanda ya isa ya halicci halitta ko mun kankantarta kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa wallazina tad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya'in wa ma yash'uruna ayyana yub'athu duk wasu da kuke bauta ma koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala la yakhluquna shay'an ba sa iya halattar komai ko mun kankantarsa wa hum yukhlaquna ubangiji ta'ala yace su sassako su akai kuma su kuma ka amwatu ubangiji ta'ala yace matacci ne gairu a haya'in ba rayuwa ne wa ma yashuruna ayyana yub'ath ba su san ba ma a wani lokaci ne za a tayar da matacci a sakauta musu da ayyukan su shine yin alkiyama kaga anan ubangiji ta'ala ya tabbatar mana cewa ba wanda ya isa ya halice halitta in balle shi haka can ya fada cikin suratul hajj ya ayyuhan nasu duniba matsalun fastami'ula innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an la yakhluqu innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'ula wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastankihuhu min dha'uf al-talib wal maqlub wa yili ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku jama'a duriba masalun fastami'ula an buga wani misali fastama'ulahu ku saurari wannan misali da ubangiji subhanahu wata'ala ya buga muku shine yace innal ladina tad'una min dunihi lalle du wasu wanda kuke bauta ma kuma bayan Allah subhanahu wata'ala lan yakhluqu dhubaban ubangiji ta'ala yace daidai da kuda sun yi kadan su halitta daidai da kuda ba za su iya halittar shi ba wala wiji ta makula ko da sun yi hadin gwiwa akan samar da halitta daidai da kuda ubangiji ta'ala yace sun yi kadan kaga wannan aya ne take tabbatar mana halitta gaba daya wato abu ce wanda take banta da ubangiji subhanahu wata'ala shi yake halitta wani ba wanda ya isa ya halicci halitta kamar yadda can yace ya ayyuhan nasu dhukuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tunfakun ubangiji ta'ala yace ya ku mutane ku tuna ni'imomin ubangijin ku wanda ya jaddada muku ma'ana ku gode masa shine sai yace hal min khaliqin ghayrullahi shin yanzu akwai wani mai halitta banda Allah wanda ke azurta ku daga sama ya saukar da ruwa kuma ke azurta ku daga ƙasa ya fitar da tsirrai akwai wani banda Allah to dan haka yace ala la kulkalu wal amru ku saurara halitta gaba ɗayanta mallaka ce ta ubangiji subhanahu wataala kuma shike da lamari yace ayi kaza ko a daina kaza haka kashewa dirayaswa wannan al'amari ne wanda yake banta da ubangiji subhanahu wataala kamar yanda ya fada kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum thumma ilayhi turja'un kamar yanda ya fada Allahul ladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushrikun haka azurtawa da talautawa abu ne wanda yake banta da ubangiji subhanahu wataala inna allaha huwar razzaqu zul quwwati al matin shi yake azurtawa shi yake talautawa an gane ko kamar yanda yake cewa allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir shi yake shimfida arziki ga wanda ya so daga cikin bayansa kuma shi yake kuntata ma wanda ya ga dama ya dora masa talauci saboda wata hikima wanda ya santa to haka janyo amfani ko iji tsanani ko yayi shi shi ma abu ne wanda yake banta da ubangiji subhanahu wataala kamar yanda yake wa in yamsaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir kamar yanda yake kuma fada a cikin surati yunus wa in yamsaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim idan Allah ya shafe ka da wani tsanani rashin lafiya ko talauci ko wani kunci ko wani firgici fala kashifa lahu illa hu ba wanda ya isa yayi ma bawa in banda ubangijinsa sai ya ce wa in yuridika bi khairin in Allah ya nufaci ka da wani alkhairi to fala radda li fadli ba wani wanda ya isa ya mayar da fadla ta ubangiji subhanahu wataala da ya nufaci bawansa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sa yake cewa allahumma la mani alima a'bait wa la mu'ti alima mana'at ya Allah babu wani wanda ya isa ya hana ga abin da kai nihin ba bawanka kuma babu wani wanda ya isa ya ba bawanka ga abin da ka hana shi to dan haka kenan janyo amfani da iji tsanani ko yayi shi abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wataala. Haka saukar da ruwa daga cikin girgije da fitar da tsirrai daga cikin ƙasa abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wataala, kamar yanda ya faɗa amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bihi hadaiqa zata bahja ma kana lakum an tumbitu shajaraha a ilahum ma Allah bal hum qaumun ya'dilun. To haka tada alkiyama a sakauta ma kowa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wataala. A takeice dai wannan shine ake kira da tauhidur rububiyya, kadaita Ubangiji subhanahu wataala game da ayyukansa, kenan halittar halittu, kashewa, rayuwa, talautawa, azurtawa, janyo amfani, ije tsanani ko yayi shi, jiyar wannan sannan ta da saukar da ruwa daga cikin girgije, fitar da tsirrai daga cikin ƙasa, ta da alkiyama game da sakauta ma kowa da irin abin da ya aikata. Wannan shi ne misali daga cikin kenan tauhidul rububiyya. Sannan kashi na biyu shi ne tauhidul uluhiyya. In aka ce tauhidul uluhiyya, kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da ayyukan bayi, shi ne ifradullahi azza wa jalla bi af'alil ibad, kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyukan bayi. Ma'ana duk wani abu wanda yake mai sunan ibada dole ne mu kadaita Ubangiji subhanahu wataala da shi, kar mu sanya masa kishiya. Na daga cikin misali nau'i na ibada akwai sallah, akwai azumi, akwai zakka, akwai hajji, sannan akwai misali wannan yanka, akwai addawala, akwai tsuru, akwai kauna, akwai isti'ana, akwai istighatha, akwai isti'aza. Waɗannan duka nau'ika ne na ibada wanda ya gabata a darasin mu na sulhuna wannan al-usulus salasa. Sannan na uku shine tauhidul asma'i was sifat, an gane ku dalili akan wannan nau'i na biyu kenan. Tauhidul uluhiyya shine fadar Allah subhanahu wataala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada, da fadarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wa haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haƙƙin Allah akan bayinsa su kadaita shi a cikin ibada, kar su hada bautarsa da wani, kamar yanda Allah ya haramta mana haka. Wa idza akhadna misaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana, kamar yanda ya fada wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a, da fadarsa wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, da fadarsa qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a, da fadarsa qul ya ahlal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bain Allah na abuda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qul shahadu bi anna muslimun. Don haka kenan a takaice tauhidul uluhiyya, kadaita Ubangiji subhanahu wataala game da ayyukan bayi, ma'ana duk wani abu mai sunan ibada mu kadaita Ubangiji subhanahu wataala. Nau'i na uku shine tauhidul asma'i was sifat, kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da sunayensa da sifofinsa, ma'ana shine tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abinda ya tabbatar ma kansa da abinda manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa na sunaye da sifofi. Duk sifar da Allah ya ce yana da ita a cikin Alkur'ani, ko manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta shi da wannan sifa, ko ya ambaci kansa da wani suna a cikin Alkur'ani, ko manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya ambace shi da wannan suna a cikin sunna ingantacciya, to ya zama wajibi mu tabbatar ma Ubangijinmu, sannan tare da kure masa duk abin da ya kure ma kansa na sunaye da sifofi waɗanda ba su dace da shi ba da abinda manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya kure masa, ba tare da jirkita su, wato ko nuna kaifiya, ko kuma nuna kamanni, ko kuma wahintarwa. Za mu ga a darasi ne yau insha Allahu ta'ala kaɗan daga cikin sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa, kenan a takaice wannan shine ake kira da tauhidul asma'i was sifat. To shine anan malam yace na qulu fi tauhidillahi, muna faɗa game da tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana kadaita Allah subhanahu wa ta'ala, malan yace mu'taqidina, muna masu kudiri, muna masu kudirci duk abin da muke fada anan, yace bi tawfiqillahi, amma a sababin dace na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da mana, ma'ana duk abin da muke fada a zamu fada a cikin wannan littafin, malan yace shine aqidar mu, shine aqidar mu. In aka ce aqida shine abinda bawa yake kudircewa a zuciyarsa, abinda bawa yake kudircewa a zuciyarsa fa ɗayan biyu ne, in ma ya zama ingantacce ko ya zama tobatacce, abinda ka kudirce a zuciyarka in yayi daidai da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na Al-Qur'ani da Sunna akan fahimtar mazanjiya, to wannan aqida ita ce za a faɗa aqida wanda take ingantacciya, al-aqidatu sahiha kenan. In kuwa abinda bawa ya kudirce a zuciyarsa ya saba ma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na Al-Qur'ani da Sunna, to wannan kuma shine ake kira kenan al-aqidatul fasida, ko kace al-aqidatul batila, aqida kenan wanda take batacciya. Saboda ita aqida ta tauhidi game da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da manzanninsa, wannan dole ne a gina ta akan Al-Qur'ani da Sunna, akan fahimtar kuma mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine malam yace mu utaqidina, muna masu kudirci abinda muke fada na tauhidi, yace bi tawfiqillahi, amma a sababin dace na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan gamdakatar ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga wanda yake nihi daga cikin bayinsa. Allah ya ma bawa dace game da fahimtar gaskiya da binta, wannan al'amari ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da haka mumini dole ne ya kubuta game da karfinsa da dabararsa da wayensa, duk abin da yake tare da kai na ni'ima, to ka tabbata cewa wannan dace ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maka. Don haka anan malam yace mu'taqidina, muna masu kudirce abin da muke fada na tauhidi, bi tawfiqillahi, a sababin gamankatari da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana game da fahimtar gaskiya da binta. Sai yace inna allaha, lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala wahidun, wato daya daya ne, la sharika lahu, ba shi da abokin tarayya. Inna allaha wahidun, yace lalle Allah tabaraka wa ta'ala wahidun, makadaici ne a cikin me, makadaici ne a cikin zatinsa, makadaici ne a cikin sunayensa, makadaici ne a cikin sifofinsa, la sharika lahu, a cikin dukkan waɗannan abubuwa guda uku Ubangiji ta'ala ba shi da abokin tarayya, a zatinsa shi kadai, sannan sunayensa shi kadai ne, babu wani wanda yake da suna wanda ya kama da na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka a cikin sifofinsa babu wani wanda yake da sifa wanda ta yi kama da sifar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine yace wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Haka ce yake cewa qul aghayrallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli shay, ko kuma kafin haka me yake cewa qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kenan Ubangiji ta'ala wahidun, shi kadai yake a cikin rububiyya, kuma shi kadai yake a cikin uluhiyya, shi kadai yake a cikin al-asma'u was sifat. Shine yace inna allaha, lalle Ubangiji ta'ala wahidun, wato shi kadai yake, la sharika lahu, wato ba shi da abokin tarayya. Kenan a cikin rububiyyarsa da cikin uluhiyyarsa da cikin sunayensa da sifofinsa. Shine malam sai yace wala shay'a mislu, wato babu wani abu, wato tamkar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana babu wani abu wanda yake kama da shi, ba shi da wani abu wanda yake tamka. Idan aka ce al-misl, shine wanda yake tamka daidai da daidai da kai, shine kuma in ma ka ce al-masil ko ka ce al-misl, shine yace wala shay'a misluhu, wato babu wani abu misluhu, kwatancin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka ahlus sunna wal jama'a sun hadu babu sabani a gunsu game da cewa ubangiji subhanahu wata'ala laysa kamithlihi shay'un babu wani abu wanda yake kama da shi la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi ba a cikin zatin sa ko a cikin sifofin sa ko a cikin ayyukan sa ba wani wanda yake kama da ubangiji subhanahu wata'ala dan haka wannan abu ne wanda ya tabbatar mana a cikin alqur'ani ubangiji ta'ala ke cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir laysa kamithlihi shay'un wani abu bai zaman to kwatancin ubangiji subhanahu wa ta'ala kaga anan annabi ne Allah ya kure cewa babu abin da yake kama da shi sannan sai ya ce wa huwa as-sami'ul basir shi mai matukar ji ne game da duk abin da bayansa suke fada kuma mai gani ne wani abu mai koyuwa baya koyuwa gare shi kaga wannan kuma al-isbati ne ya tabbatar ma kansa kenan sunaye da sifofi tunda yace da yace laysa kamithlihi shay'un wani abu bai zamanto ba kwatancin ubangiji subhanahu wata'ala kenan anan ya kore ma kansa kamanni wato da halittunsa sannan sai yace wa huwa as-sami'ul basir shi mai matukar ji ne game da abin da bayansa suke fada kuma masani ne game da kowa da komai yana ganin kowa babu wanda yake sai koye masa kaga anan ya tabbatar ma kansa sunaye guda biyu shine as-sami'u da al-basir a cikin waɗannan sunaye guda biyu kuma ya tabbatar ma kansa sifofi guda biyu shine as-sam'u wal-basar idan aka ce mai ji menene sifar sa sai mu ce ji idan aka ce mai gani menene sifar sa shine gani to wannan ita ce kaida kenan annafi wal isbat game da sifofin ubangiji subhanahu wataala duk abin da Allah ya kure ma kansa to mu kure masa duk abin da ya tabbatar ma kansa kuma mu tabbatar masa anan ya kure ma kansa kama da halittunsa sannan kuma ya tabbatar ma kansa wasu sunaye kuma da sifofi dole mu tabbatar masa da haka kenan yana da sunaye da sifofi kamar yadda muka yi bayani insha Allah kenan zamu gansu daga ciki shine kenan anan malam yace wala shay'a misluhu yace babu wani abu wato kwatancin ubangiji subhanahu wata'ala la anan nafiya ce lil jins kenan wala shay'a misluhu kenan ism kinta wato shine shay'a kenan khabar kinta kuma shine mislu wala shay'a mislu sai yace wala shay'a yu'jizuhu kuma babu wani abu wanda ke gagararsa babu wani abu a sama ko a ƙasa da ke gagarar ubangiji subhanahu wata'ala me yasa saboda cikar kudurarsa saboda yana da iko akan kowa da komai kamar yanda ya faɗa wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira ubangiji ta'ala ya kasance mai iko ne akan dukkan komai kamar yanda ya faɗa inna Allaha ala kulli shay'in qadir lalle ubangiji ta'ala mai iko ne akan dukkan komai don haka ya faɗa a cikin suratul fatir wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira ubangiji ta'ala yake cewa wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard ubangiji ta'ala bai zamanto ba da wani abu zai gagare shi a cikin sammai ko a cikin ƙasai sai yace innahu kana aliman qadira lalle ubangiji ta'ala ya kasance mai matukar sani ne game da bayansa kuma mai iko ne akan kowa da komai haka ya faɗa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard sai yace wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al aliyyul azim wato kujeran mulkin sa tayil wace sammai bakwai da kasai bakwai ma'ana kujeran mulki ta ubangiji subhanahu wata'ala ta fi fadin sammai bakwai da kasai bakwai sai yace wala ya'uduhu hifzuhuma kiyaye sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da ke cikin su na halittu baya loyar ubangiji subhanahu wata'ala sai yace wa huwa al aliyyu shine madaukaki wanda daukaka wanda ta kai matuka kuma shine mai girma wanda ke sama da kowa da komai kaga anan ash-shahid chai wala ya'uduhu hifzuhuma kiyaye saman bakwai da kasan bakwai da duk abin da ke cikin su na halittu baya loyar ubangiji subhanahu wata'ala a ce an wayi gari ya kasa to dan haka shine anan malam yace wala shay'a yu'jizuhu, babu wani abu wanda ke gagarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan anan mallam yana siffanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato da cikar kudura, cewa mai iko ne akan kowa da komai. Kenan kaga anan mallam yake kure ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine kasawa, domin ya ce wala shay a yu'jizuhu, babu wani abu wanda ke gagarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan kasawa wannan ya kuru ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, iko akan kowa da komai, kudura wadda take cikakka, wannan sifa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, babu abin da ke gagararsa. Sannan sai ya ce wala ilaha gairuhu, wato babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya gairuhu in banda shi. Wala ilaha, babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya gairuhu in banda Allah subhanahu wa ta'ala, shi kadai ne Allah na gaskiya. Duk wani wanda ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, ibada ce ta ƙarya, bai cancanta ba a bauta masa. Lafazin al-ilahu shine al-ma'bud, idan aka ce ilahun shine ma'bud, abun bauta kenan. Yakan iya kasancewa abun bauta da gaskiya, yakan iya kasancewa abun bauta da ƙarya. Kamar yadda ya faɗa, wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah, shine Ubangiji wanda yake abun bauta a cikin sammai, mala'ikun da suke cikin sammai shi kadai suke bauta ma, wa fil ardi ilah, kuma a cikin ƙasa shi kadai ne abun bauta, babu wani abun bauta in banda shi. Dan haka yace wala ilaha, babu wani abun bauta sai ka ce hakkun da gaskiya gairuhu in banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi kadai ya cancanta a bauta masa. Kamar yanda yake fada, zalika bi anna allaha huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna allaha huwa al-aliyyul kabir, a cikin suratul hajj yace zalika bi anna allaha huwa al-haq, dan ku san da cewa Ubangiji ta'ala shine abun bauta wanda yake na gaskiya. Wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, lalle duk abinda mushrikai suke bauta ma koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ce, domin ba su cancanta a bauta musu ba. Ba wanda yake cancantar a bauta masa sai wanda ke halittar halittu, wanda ke kashewa, ke rayawa, ke azurtawa, ke talautawa, ke janyo amfani, ke ije tsanani ko yayi shi, shi yake cancanta a bauta masa. Amma duk wanda baya aikata ɗaya daga cikin wannan, to bai cancanta ba a bauta masa. Don haka Ubangiji ta'ala yake ma mutanen annabi Musa rarauka lokacin da suka riki maraƙi suna bauta masa, maraƙin da in sun masa magana bai isa bai maida musu. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla, Ubangiji ta'ala yace yanzu ba sa ganin cewa in sun masa magana baya maida musu. Wala yamliku lahum darran wala naf'a, baya iya mallaka musu ije tsanani ko yayi shi, kuma baya iya mallaka musu janyo amfani. Kamar yadda a cikin suratul A'raf yake cewa alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila, shin ba sa gani shi maraƙin baya musu zance, in sun mai magana baya iya ba su amsa. Wala yahdihim sabila, kuma baya iya nuna musu hanya ta kwarai balanta nasu bi. To dan haka duk wani wanda ake bauta masa kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, ibada ce ta ƙarya wanda bata cancanta ba a bauta masa. Ba wanda ya cancanta a bauta masa in banda Ubangijin da ya halicci halittu. Shine mallam yace wala ilaha, babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya. Shine yace gairuhu, yace in banda shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan mahaliccin kowa da komai. Don haka ayoyi sun gabata a darasi da ya wuce, manzannin Allah abinda suke buɗe da'awarsu da shi shine kira zuwa kadaita Allah a cikin ibada, kuma suna nuna ma jama'arsu cewa ba ku da wani abun bauta din banda shi. Kamar yadda Allah ya faɗa, laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, ma lakum min ilahin ghayru, ba ku da wani abun bauta in banda shi, Allah da ya halice ku shi kadai ne ya cancanta ku bauta masa. Shine yace wala ilaha, wato babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya gairuhu, yace in banda shi, kina shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai yace qadim, Ubangiji ta'ala da daddi ne, ba shi da farko, kuma farkonsa ba ta da farko, an gane ko ma'ana shine na farko kuma farkon sa bata da farko shine yace qadimun dadadde bilauki da'in yace ba tare da wata faruwa ba babu wanda babu ba maganar a ce ga farkon ubangiji subhanahu wataala shine na farko amma farkon sa bata da farko shine yace qadimun dadadde ne yace bilauki da'in yace ba tare da farko ba ba tare da wata faruwa ba sai yace da'imun kuma madawwami ne bilanti ha'in yace ba tare da wata tukakewa ba mi mala yake nihi da qadimun yana nihi da cewa ubangiji ta'ala shine al-awwal shine na farko mi yake nihi da da'im yana nihi cewa shine al-akhir shine na karshe kamar yadda a cikin suratul hadid yace huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim yace huwa al-awwal ubangiji ta'ala shine al-awwal wato na farko kenan wal akhir kuma shine na karshe wal zahir shike sama da kowa da komai da rijaye wal batin kuma shine koyayye an gane ko wanda babu wani abu wanda yafi shi koyewa sai yace wa huwa bi kulli shay'in alim yace kuma shi game da dukkan komai masani ne to wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana ma'anarta a cikin wani hadisi daga cikin addu'o'in sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allahumma antal awwal sai yace falaysa qablaka shay'un Allahumma antal awwal yace ya Allah kai ne na farko sai yace falaysa qablaka shay'un gabaninka babu wani abu gabaninka kenan kaga wannan yana nuna Allah shine na farko kuma farkon sa ba ta da farko dan haka mai risala yace laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqida'un shine yace laysa li awwaliyatihi ibtida'un ma'ana farkon wannan faruwar ubangiji ba ta da farko farkon sa baya da farko yace kuma karshen sa baya da karshe sai yace wa antal akhir kai ne na karshe falaysa ba'daka shay'un manzon Allah yace bayan ka babu komai Allah shine na farko shine na karshe farkon sa ba ta da farko kuma karshen sa ba ya da karshe shine a takeice anan yace qadimun yace ubangiji ta'ala da qadimi yace bilabti da'in ba tare da wata faruwa ba amma karka dau qadim cewa yana daga cikin sunayen Allah al-qadim baya daga cikin sunayen Allah amma ta fuskar bada labari zaka iya cewa ubangiji ta'ala al-qadim ne ma'ana da qadimi amma cewa al-qadim sunansa ne wannan bai dace ba domin bai ambaci kansa da wannan suna a cikin al-qur'ani haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce bai ambaci wa ubangijinsa da cewa al-qadim suna ne nashi haka ad-da'im baya daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala kaga kenan maimakon ka ce al-qadim kenan sai ka ce al-awwal maimakon ka ce da'im kenan shine sai ka ce al-akhir haka nan al-baqi baya daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala har kaje ana samun mutum suna Abdul Baqi amma ta fuskar bada labari kana iya cewa ubangiji ta'ala al-baqi ne wanzaje ne idan aka ce al-baqi an ciro sa ne daga al-baqa ma'ana wanzuwa abinda kenan ke dorewa wanda bashi da iyaka bashi da karshe ta fuskar bada labari zaka iya cewa Allah al-baqi ne amma ta fuskar ka ce sunan shi ne al-baqi wannan kwata-kwata bai halatta ba saboda sunayen Allah al'amari ne tawkifi sai da dalili a cikin al-qur'ani ko sunna yana shine yace qadimu ubangiji ta'ala da dadde ne bilauti da'in yace ba tare da farko ba da'im kuma madawwami ne in aka ce da'im kenan abinda har abada baya gushewa bilanti ha'in yace ba tare da tukarkewa ba kenan kaga anan da yace bilauti da wannan ta'kidi ne haka da yace bilanti ha wannan shi ma ta'kidi ne da yace da'im in aka ce da'im madawwami kenan abinda kullun akwai shi baya gushewa to shi ne sai yace bilanti ha'in yace ba tare da tukarkewa ba shine sai yace la yafna ubangiji ta'ala wato baya karewa wala yabidu kuma baya hallaka a wayi gari a ce babu shi babu alamar sa wannan kwata-kwata ya koru ga ubangiji subhanahu wataala kaga nan malam yana ƙara tabbatar mana game da dawwama ta wanzuwar Ubangiji subhanahu wata'ala, ma'ana Ubangiji ta'ala wanzaje ne, la yafna baya karewa, kamar yadda yace kullu man alaiha fan, sai yace wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, duk abin da ke duran ƙasa gaba daya wato mai karewa ne, sai yace wa yabqa wajhu rabbika, fuskar Ubangijinka dhul jalali ma'abucin girma wal ikrami da karanci, wa yabqa shi kadai ke wanzuwa, duk wani abu da ka sani mai karewa ne amma banda Ubangiji subhanahu wata'ala. To shine yace la yafna, kina wannan an ciro shi ne daga alfana, idan aka ce alfana wato shine karewa, to menene kishiyar karewa? Wanzuwa kenan, kishiyar alfana shine albaqa, idan aka ce alfana karewa kenan kishiyar ta shine albaqa wanzuwa, ngani ko to shine yace la yafna, Ubangiji ta'ala baya karewa, a waye gari a ce babu shi, babu alamar sa, wannan ya koru ga Ubangiji subhanahu wata'ala, wala yabidu kuma baya hallaka, idan aka ce albaid shine hallaka kenan, wala yabidu in aka ce abu ya hallaka kenan gaba ɗaya ya gushi, babu shi, babu alamar sa, kamar yanda yace kullu shay'in halikun illa wajha, dukkan komai da ka sani mai hallaka ne, ma'ana mai karewa ne, yace illa wajha, wato sai dai fuskar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin shi wanzaje ne, baya gushewa. Sai ya ce wala yakunu illa ma yuridu, wato babu abinda ke kasancewa face abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke yi, kenan wannan gaba ita ce muka tsaya a darasi da ya gabata, wala yakunu babu abinda ke kasancewa illa ma yuridu sai abinda Ubangiji subhanahu wata'ala ke nihi, wannan martani ne malam yake maidawa ga wata jama'a wadda ake kiran su al-qadariyya da su da mu'tazila, domin su al-qadariyya sun raye cewa Ubangiji ta'ala ya nufaci bayan sa gaba ɗayan su cewa su yi imani, an gane ku, wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to wannan a karan kansa ne ya yi nihin kafirci da kansa, amma ba don Allah ya nufata ba, Allah bai nihe shi da kafirci ba, shi ne ya kafirci, iya abinda Allah ya nufaci shi shi ne imani, kenan a kan wannan aƙida tasu menene za mu fahimta, kenan yana iya kasancewa a cikin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah bai yi nihi ba, in kun ce kafiri shi yayi nihin kafirci game da kansa, Allah bai nufaci shi da kafirci, kenan akwai wani abin da ke gudana a cikin mulkin Allah abinda Allah bai nihi ba, shi ko duk abin da ka sani, abin da ke wakana a cikin sammai da kasai, babu abin da zai kasance a cikin sama da kasa sai abinda Allah ya nihi, da abu wanda yake na kwarai, da abu wanda yake na banza, babu abin da zai kasance sai abinda Allah yake nihi, shine malam yace wala yakunu illa ma yuridu, yace ba abin da ke kasancewa face sai abin da Ubangiji subhanahu wata'ala wato yake ni, sai abin da Allah ya yi nihi shi kadai ne yake tabbata, duk abin da Allah bai yi nihi ba, ba yanda za a yi wato ya kasance, shine mai risala yake cewa ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yuridu, yace Allah matsayin sa ya wuce a ce wani abin da bai nihi bai kasance a cikin mulkin shi, matsayin Allah ya wuce a ce ga wani abu ya faru a cikin mulkin shi kuma ba tare da yayi nihin abun ba, sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su gaba ɗaya mulki ne na Ubangiji subhanahu wata'ala, lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli shay'in qadir, ko a ce ga wani abu ya faru a cikin sama, a cikin sama ko a cikin ƙasa, cewa Allah bai nufaci abun ba, wannan matsayin Allah ya wuce haka, duk abin da kaga ya faru a cikin sama ko a cikin ƙasa to Allah ne ya nufata, wannan kenan aqidar ahlus sunna wal jamaa, Ubangiji ta'ala shi ya kaddara, wato ya kaddara kowa, ya kaddara komai, shi ya halicci alkhairi da sharri, an gane kuma shi yake, shi ya nufaci kowa da game da duk abin da zai aikata, duk abin da mutum yake aikatawa da na kwarai da aiki wanda yake na banza gaba ɗaya nihi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai dai shi nihi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala nau'i biyu ne, mu ce irada ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala kala biyu ce. Akwai irada wadda ake kiranta irada kauniya qadariya, sannan akwai irada diniya shar'iyya. Idan aka ce irada kauniya qadariya, wato shine abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasantar da shi kuma ya kaddara shi. An gane ko? Irada kauniya qadariya, duk abinda Allah ya kasantar da shi ya kaddara shi, wannan ana kiran shi irada kauniya qadariya. Sannan akwai irada diniya shar'iyya, ita kuma irada diniya shar'iyya shine abinda abubuwan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma bayinsa ya yarda da shi a matsayin cewa addini ne. Bambancin ita irada kauniya qadariya, an gane ku, tare da cewa daga cikin dalilan da suka tabbatar da wannan nau'i na farko kenan irada kauniya qadariya, kadar Allah subhanahu wa ta'ala, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama kadhalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladina la yu'minun. Ubangiji ta'ala ke cewa faman yuridillahu an yahdiyahu, duk wanda Allah ke nihin shiryar da shi yashrah sadrahu lil islam, Ubangiji ta'ala yakan yalwata zuciyarsa game da karɓar musulunci. Duk wanda Allah ya nufaci shi da shari'a, to Allah sai ya bude zuciyarsa ya yalwata ta, duk abin da za a faɗa masa na gaskiya kai tsaye zai karɓa ba tare da tantama ba. Sai ya ce wa man yurid an yudillahu, duk wanda Allah ke nihin batar da shi, yaj'al sadrahu dayyqan harajan, Allah yakan maida zuciyarsa ta zaman tukunta tatta mai takura, idan ana faɗa ma ana faɗa masa gaskiya tamkar an dora masa dusun Uhuda akai, ba abin da yake kyama ba dan shi face a faɗa masa gaskiya, duk wanda Allah ya nufaci shi da fata, to Allah yakan wato kuntata zuciyarsa sai ya zamanto tana takura game da abin da ake faɗa masa gaskiya, yana ki yana kyama. Ka annama yas'adu fi sama, kace tamkar an kallafa masa hawa sama, domin duk wanda yake hawa sama lumfashinsa ƙara nauyi yake har ya kai inda babu iska lumfashi ya tsaya. Kana ƙara sama, abin yana zuciya tana ƙara takura, lumfashin mutum yana ƙara daukewa. Misali ne Ubangiji ta'ala yake sanya mana, yace ka annama yas'adu fi sama, kace tamkar an kallafa masa hawa sama ne yana hawa, wanda Allah ya nufaci shi kenan da bata. Kaga wannan yana nihi kenan irada kauniya qadariya, kaga wanda Allah ya batar da shi wannan nihi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda Allah ya shirye da shi shi ma wannan nihi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka Ubangiji ta'ala na faɗa akan harshen Annabi Nuhu alaihi salam, lokacin da ya ma jama'arsa galgadi suka nuna cewa abinda Nuhu ya zo da shi basu san da shi ba, shine sai yake cewa wala yanfa'ukum nusi, yace galgadin da nake muku ba zai amfane ku ba, ina aradtu an ansaha lakum, yace ko da nayi nihin na galgade ku, in kana Allahu yuridu an yughwiyakum, in har Allah yayi nihin takar da ku, yace duk galgadin da nake muku ba zai amfane ku ba. Kaga wannan aya mai take nuna mana duk wanda ka ganshi batacce, to ka tabbata cewa Allah ne ya nufaci shi da bata. Shine yace wala yanfa'ukum nusihi, yace galgadi na ba zai amfane ku ba, in aradtu an ansaha lakum, ko da nayi nihin galgadin ku, in kana Allahu yuridu an yughwiyakum, in har Allah yayi nihin fatar da ku, to galgadi na ba zai amfane ba. To haka Ubangiji ta'ala na faɗa walau sha'a Allahu maqatatal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara walau sha'a Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid, da Allah ya so ta ya ga dama, to waɗanda suke bayan manzanni wato da ba za su yaki juna ba, an gane ku bayan kenan hujjoji da gaskiya ta zo musu bayan hujjoji sun zo musu sai ce walaki ne suka da kusali dai sun saba da juna fa minhum man amana wa minhum man kafar daga cikin su akwai wanda yake imani daga cikin su akwai wanda yake kafirta sai ce walau sha Allahu ma katatabi da Allah ya so da bu siyaki juna ba sai ce walakin Allah yaf'alu ma yuri sallallahu Allah shi yake aikata abin da yake nemi haka a cikin suratul hajj yace inna Allah yaf'alu ma yuri lalle ubangiji ta'ala shi yake aikata abin da yake nemi to dan haka kenan ita irada kauniyya qadariyya tana kasancewa wato akan abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so da ma abinda Allah subhanahu wa ta'ala baya so imani da kafirci wannan irada kauniyya tana kasancewa akan su duk wanda ka ganshi akan tafarki na shari'a Allah ne ya nufaci shi da shari'a duk wanda ka ganshi akan tafarkin bata Allah ne ya nufaci shi da wannan bata to amma ita irada shar'iyya diniya diniya shar'iyya bata kasancewa sai akan abinda Allah yake so sai akan abinda Allah yake so kamar yadda yake cewa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ubangiji ta'ala na nufin ku da sauki baya nufin ku da tsanani yuridullahu bikumul yusra ubangiji ta'ala yana nufin sauki da ku dan haka yi shar'an da mana cewa duk wanda ya samu kansa a cikin hali na bulaguro ko rashin lafiya a cikin wata na Ramadan to an masa rangwamen ya ajiye azumi bayan wucewar Ramadan ya kirga iya adadin kwanukan da ya shayi rama kaga wannan kenan irada ce diniya shar'iyya yuridullahu bikumul yusra ubangijin ku nanihin ku da sauki ya nanihin sauki da game da wala yuridu bikumul usra kuma Allah baya nufin tsanani game da ku haka ya fada yuridullahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum sai yace wallahu alimun hakim wa yuridullahu wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridul ladina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa ubangiji ta'ala na fada yuridullahu li yubayyana lakum Allah na nihi ya bayyana muku wato tafarki wanda yake na gaskiya wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum kuma ya shiryar da ku ya dora ku kan tafarkin waɗanda suka gabace ku na mu'minai wa yatuba alaikum Allah yana nihi ya ganar da ku tuba ku tuba ya karbi tuban ku sai yace wallahu alimun Allah masani ne game da bayansa kuma mai hikima ne baya shar'anta abu baya tsora abu sai a mahallin da ya dace da shi sai yace wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah na nihi dai ne karbi tuban ku ku tuba ya karbi tuban ku abinda Allah yake nihi da ku sai yace wa yuridul ladina yattabi'una ash-shahawati wadanda suke biyar shahawa abinda zukatansu suke so su ko suna nihin anta milu maylan 'azima ku karkace ma gaskiya karkacewa wadda take mai girma ba tare da dawowa ba sai ce yuridullahu an yukhaffifa ankum ubangijin ku nanihin saukakawa da ku sai ce wa khuliqal insanu da'ifa shi ne dan adam jinsin sa an halice shi ne rauni kaga wannan kenan irada diniya shar'iyya da yace wallahu yuridu an yatuba alaikum kaga tuba abu ne wanda Allah yake so lallahu ashaddu farhan bi tawbati abdihi hina yatubu ilayhi haka ne yace yuridullahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum shari'a abu ce wanda Allah yake so bin tafarki na gaskiya abu ne wanda Allah yake so haka ya fada ma yuridullahu li yaj'ala alaykum min haraj ubangiji ta'ala baya nihin wato sanya baya nihin wani kunci game da ku sai yace walakin yuridu an yubashirakum walakin yuridu li yubashirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun a can aya ta taimama da yace ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min alga'ib aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ سَيَأْتِي مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ da Allah ya shar'anta mana timama Allah ya shar'anta mana ne domin baya nihin sanya mana kunci a cikin wannan addini na Allah yana nihin ya tsarkake mu ne an gane ko dan ya cika kuma ni'imominsa akan mu dan haka Allah ya shar'anta mana in babu ruwan da zamu tsarki zamu iya shafar kasa mu yake mama to dan haka ita irada kenan mu gane cewa irada diniya shar'iyya ba ta kasancewa sai akan abin da Allah yake so amma ita irada kauniya kadariya tana kasancewa akan abin da Allah yake so da ma abin da Allah baya so da haka ne Allah ya faɗa a cikin suratul zumar cewa wala yarda li ibadihi al-kufr Allah baya yarda da kafirci game da bayinsa shi ya halicci kafirci shi ya kaddara shi ya nufaci wasu daga cikin bayin shi amma ba dan yana so ba kuma haka ya faɗa cewa inna qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ce ubangiji ta'ala baya umarni da aikin alfasha aikin alfasha Allah ne ya halicce shi shi ya kaddara shi ya nufaci wasu bayin shi da aikin alfasha amma ba dan yana so ba bambanci na biyu kenan tsakanin irada kauniya kadariya da irada diniya shar'iyya ita irada kauniya kadariya ban maka wasai ta kasance duk wanda Allah ya nufaci shi da bata to dole ne zai bata duk wanda Allah ya nufaci shi da shari'a to wannan ban maka ba sai ya shiri amma ita kuma irada diniya shar'iyya ba ta kasancewa ita kuma ba dole bane ba Allah ya nufaci bayinsa ya kaddara musu ya nemi cewa su yi imani amma wasu sun yi imani wasu sun kafirce faminhum man amana wa minhum man kafar tare da cewa Allah ya nufaci ya so mu yi imani to amma kasancewar ba kowa bai ke wannan imani sai wanda Allah ya masa dace don haka yake cewa ya hadi man yasha'u bi fadlihi wa yudhillu man yasha'u bi adlihi Allah na shiryar da wanda ya so shiryarsa da fadalarsa kuma Allah yana tabar da wanda ya tabar da shi wato da adalcinsa kenan ita irada diniya shar'iyya ba ta kasancewa sai akan abin da Allah yake so sannan ita kuma ba dole bane ba ta tabbata Allah ya nufaci mu da imani kuma ba dole ba kowa bai ke imani sai wanda Allah ya masa dace amma ita irada kauniya kadariya dole ne ta kasance to shine anan a takeice mallan ke cewa wala yakunu ba abin da ke kasancewa illa ma yuridu sai abin da Allah yake ne kenan abin da muke so mu gane anan mu tabbatar da shi a cikin aqidar mu duk wani abu da ka sani ke wakana a cikin sammai ko a cikin kasai to baya kasancewa sai abin da Allah yake ne sawa'an alkhairi ne ko sharri ne duk abin da ka sani to wannan yana kasancewa ne da nihin Allah subhanahu wataala sannan sai yace la tabluguhul awhamu wato zace-zace ba sa wato cimma ubangiji subhanahu wataala ma'ana duk wani zato da mutum zai yi an gane ku duk wani zato da zaka yi ka kamanta sifa ta ubangiji subhanahu wataala kai ka dan ka gano yanda ubangiji subhanahu wataala yake lafazin awham jam'i ne na waham in aka ce waham wato shine zato kenan duk wani zace-zace baya cimma ubangiji subhanahu wataala ba yanda za a yi ta zato ka gano girman ubangiji subhanahu wataala da sifarsa sai yace wala tudrikuhul afham duk wata fahimta kuma bata cimma ubangiji subhanahu wataala kenan wata fahimta bata sa ka gano ubangiji subhanahu wataala ka ce ga yanda sifofinsa suke a dan haka kenan gane ubangiji subhanahu wataala ta hanyar sunayensa da sifofinsa yana kasancewa ta hanya daya daya kamar yanda malamai suka tabbatar cewa sanin abu har ya kai yanda za a siffanta shi to yana kasancewa ta hanyoyi kamar guda uku ka san abu ka bada bayani game da cewa ga yanda yake to baya kasancewa sai ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku hanya ta farko in ma ya kasance ka taba ganin abin da idanka duk abin da ka gan shi da idanka za ka iya bayani ka ce kamar kaza yake kamar kaza yake duk abin da idanka ya taba nuna maka za ka iya yin bayani game da shi ka faɗi bayanin shi da gwalgwadon shi da sifar shi da tsawonsa da komin shi za ka iya faɗa hanya ta biyu shine ganin wanda yake kama da shi duk abin da yake kama da shi zaka iya bayani kace abu kaza kamar kaza yake. Hanya ta uku wanda ya san shi ya maka bayani cewa abu kaza kaza ne, kaza ne, launin shi kaza ne, kama kaza ne, to ta hanyar nan ne mutum zai iya bayani game da abu, yayi bayani game da sifofinsa. In ma ya zamanto ka taba gani da idanka, ko kuma kaga wanda yake kama da shi, ko kuma wanda ya san shi ya baka labari cewa kama kaza ne, kama kaza ne. Mu dawo hanya ta farko, ganin Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda ya kuru ga bayansa a nan duniya. Ubangiji ta'ala ba a ganin shi a duniya, kamar yadda ya ce innakum lan tarawu rabbakum hatta tamutu, haka manzon Allah ya faɗa, hadisi na cikin sahihu Muslim. Wa alam annakum lan tarawu rabbakum hatta tamutu, kusan da cewa ku ba za ku ga ubangijinku sai kun mutu. To kaga ba wanda ya taba ganin Allah subhanahu wa ta'ala, abinda baka taba gani ba ka iya cewa kamar kaza yake ka bada labarin shi. Hanya ta biyu, ganin wanda yayi kama da shi. To ubangiji ta'ala ko ba wanda yayi kama da shi, kamar yanda ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Tunda ba mu taba ganin abinda yayi kama da ubangiji subhanahu wa ta'ala, to ba za mu iya cewa ubangijinmu kamar kaza yake, kamar kaza ne. Kenan me ya rage mana hanya ta uku, wanda ya san shi ya ba mu labarin cewa kamar kaza yake, yana da kaza, yana da kaza. Ba wanda zai baka labari game da sunayen Allah da sifofinsa sama da shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala da manzansa. Al-Qur'ani shi ya mana bayani game da sunayen Ubangijinmu da sifofinsa, haka kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi ingantattu. Dan haka sanin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da sanin sunayensa ya takaita ne ga wannan hanya ta uku, shine Al-Qur'ani da Sunna. Kenan shine anan malamin yake cewa kenan la tablughul awham, duk wani zace-zace baya cin ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai yace wala tudrikul afham, duk wata fahimta kuma ba ta raskarsa, ba yanda za a yi ta hanyar fahimta ka ce ka gano Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan in kana son ka san Ubangijinka, ka san sunayensa da sifofinsa, hanya ce daya-daya ta rage shine komawa ga Al-Qur'ani da Sunna. Ya siffanta mana kansa a cikin sura Suratul Ikhlas, yake cewa qul huwallahu ahad, sai yace Allahus samad, sai yace lam yalid wa lam yulad, sai yace wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad ce da su Allah da kuke tambaya a faɗa muku cewa menene sifofinsa, shine Allah ahad, wanda yake makadaici a cikin zatinsa, makadaici a cikin ayyukansa, makadaici a cikin sunayensa da sifofinsa. Allahus samad, Allah wanda yake abin nihi da bukata, an gane ko as-samad, abin nihi da bukata. Sifa ta uku sai yace lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba kuma ba a haife shi ba. Sai yace wa lam yakul lahu kufuwan ahad, babu daidai da ɗaya wanda yake tamka ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka ya siffanta mana kansa, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, sai yace la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhiquna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la yaquduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Haka ya fada, huwallahu alladhi la ilaha illa huwa, 'alimul ghaibi wash-shahada, huwa ar-rahmanur rahim, huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam, al-mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi 'amma yushrikun, huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir al-aya. To dan haka shine anan malam yace la tablughul awham, zace-zace ba sa cin ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana ta hanyar zato mutum baya gane, ba zai gano Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba. Wala tudrikuhu al-afham, kuma fahimta wace ba ta cin masa, ma'ana ba yanda za a yi da fahimta mutum ya san Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya san sunayensa da sifofinsa, dole sai ta hanya daya-daya kenan, hanya ta wahayi. Sai ya ce la yushbihuhu al-anam, wala yushbihuhu al-anam, ko kuma wala yushbihuhu al-anam yasa a cikin nuska ingugu, ko wala yushbihuhu, wala yushbihuhu al-anama, wato ubangiji ta'ala baya kama da wato hadittunsa al'anam sune bayi kenan hadittu wannan kenan kamar ya mai maito a fadarsa da yace laisa kamithlihi wannan abaye kenan kenan laisa da yace wala shay'a mithluhu babu wani abu kwatancin ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana babu wani abu da yake kama da shi shine anan yace wala yushbihu al'anama kuma ubangiji ta'ala baya kama da bayinsa dan haka a aqidar ahlus sunna wal jamaa shine dole ka tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala abin da ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi kuma ka kore masa abin da ya kore ma kansa kenan tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa ba a cewa ka kamanta Allah da bayinsa kamar yanda daga cikin magabata shine Nu'aym ibn Hammad Allah ya ji kansa yake cewa man shabbaha Allah bi shay'in min khalqihi faqad kafara duk wanda ya kamanta Allah da wani abu daga cikin halittunsa to tabbas ya kafirta duk wanda ya kamanta Allah da wata halitta daga cikin halittunsa to ya kafirta sai yace wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsuhu mala yace faqad kafara yace haka duk wanda ya kamanta yayi inkarin abinda Allah ya siffanta kansa da shi na sifofi shi ma ya kafirta kenan in ka kamanta Allah da wata halitta daga cikin halittunsa mutum ya kafirta haka duk wanda yayi musan abinda Allah ya siffanta kansa da shi na sifofi shi ma ya kafirta sai yace walaysa fi ma wasafa Allah bihi nafsuhu wala rasuluhu tashbihun yace abinda Allah ya kamanta kansa ya siffanta kansa da shi ko manzon shi ya siffanta shi da shi ba a kiran shi tashbihi ma'ana kamanta Allah da wani idan Allah ya ce yana da sifa kaza dan ka ce Allah yana da sifa kaza to wannan baka kamanta shi ba da bayinsa haka Ishaq ibn Ibrahim yake cewa man wasafa Allah fa shabbaha sifatihi bi sifati ahadi min khalqin la fa huwa kafirun billahi al'azim yace duk wanda ya siffanta Allah ya kamanta sifofin ubangiji da sifar wani daga cikin halittunsa yace wannan ya kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala dan haka dai kenan da yace laisa kamithlihi shay'un wani abu bai zamanto tamkar ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan Allah ya kore ma kansa kamanni game da halittunsa da yace wa huwa sami'ul basir shine matukar ji ne game da duk abin da bayinsa suke fada kuma mai gani ne ya san kowa ya san komai nan yana tabbatar ma kansa sunaye da sifofi waɗanda suka dace da shi da haka kenan duk abin da Allah ya ce yana da shi na sifa sai mu tabbatar masa amma tare da kuri kamanni wato na ubangiji wannan kama da halittunsa kenan misali na daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala akwai ji akwai gani kamar yadda yace wa huwa sami'ul basir kenan sai mu tabbatar masa ji wanda yake ya saba da nabayinsa mu tabbatar masa gani wanda yake ya saba da nabayinsa haka duk wata sifa da Allah ya ambaci kansa da ita dole ka siffanta ubangiji subhanahu wataala ka tabbatar masa sai yace hayyul ubangiji ta'ala rayayye ne rayuwa wadda take ta kai matuka sai yace la ya mutu ubangiji ta'ala baya mutuwa sai yace qayyum kuma wato mawadaci ne da zatinsa ko kuma ce kace qayyum ubangiji ne wanda ya kai matukar tsayuwa da kansa kuma yake tsaye da kowa da komai game da kowa da komai la ya namu baya bacci nan malam ya siffanta ubangiji subhanahu wataala da wannan sifa da ya siffanta kanshi ita ce rayuwa domin ya ambaci kansa cewa shine alhayyu kuma shine alqayyu kamar yanda yace Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum kamar yanda ya fada alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum kamar yanda ya kuma fada wa anatil wujuhu lilhayyil qayyum kamar yanda ya fada huwa alhayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin haka ya fada kuma wata wakkal alal hayy alladhi la yamut kenan al hayy suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala haka al qayyum suna ne daga cikin sunayensa idan aka ce al hayy shine rayayye kenan rayuwa ce ko wanda ba ta da farko ba ta da karshe sannan mu ma rayayyu ne amma rayuwar mu tana da farko tana da ƙarshe kowa an san ranar aihuwarsa kuma ranar mutuwarsa za ta zo nan gaba amma rayuwa ta Ubangiji Ta'ala ba ta da farko kuma sannan ba ta da ƙarshe rayuwa ce wadda take cikakka kaga mun yi tarayya da Ubangijinmu a cikin wannan sifa amma mun sha bamban a wajen kaifiya da hakikani mu rayayyu ne kamar yadda ya faɗa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to amma rayuwarmu ta sha bamban da ta Ubangijinmu domin tamu tana da farko kuma tana da ƙarshe kuma rayuwarmu rayuwa ce wadda take tawayayya domin a cikin rayuwarmu akwai gaggadi akwai bacci Ubangiji Ta'ala kula ta akhuzuhu sinatun wala nau gaggadi ko bacci baya raskar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sannan haka alqayyum ne Ubangiji Ta'ala tsaye yake game da zatinsa sannan kuma shi yake tsaye game da lamarin kowa da komai muna iya cewa wani tsaye yake da gindin kansa ma'ana ma'ana shi yake daukan dawainiyarsa to in yana daukan dawainiyarsa shi yake daukan dawainiyar ta wani to Ubangiji Ta'ala shi mawadaci ne baya bukatar komai a wajen kowa kowa da komai mabukaci ne a wajensa don haka yace afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat don haka kenan in aka ce alqiyamu bin nafsi shine wadatuwa da zati Ubangiji Ta'ala mawadaci ne shi yake tsaye da zatinsa bai ya bukatar komai a wajen kowa amma kowa da komai mabukaci ne a wajen Ubangiji Subhanahu wata'ala shine malam yace khaliqun bila haja mahalicci ne ba tare da bukata a wajen wani wa raziqun bila mu'una ko kuma bila mu'una kuma shine mai azurta bayansa ba tare da wata wahala ba ba tare da wata wahala ba Ubangiji Ta'ala shike azurtar da bayansa bayani akan wannan gaba insha Allah kenan zai zo a darasi mai zuwa nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك